Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 24, 41 da 60. Sai kuma wasu tashoshin FM da ke Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Far'a, FM Nomad da Dalol, ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma tashar Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Hakanan kuma kuna iya sauraron mu a kodayaushe a kafar sadarwar internet akan voahausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. In an ɗan yi gaba kaɗan, za mu buɗe layinmu domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan duk wani al'amari da yake so samu ku rai. Kamar kullum dai, lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniyar.
Barkanku da warhaka ga labaran duniya. Dazu da rana kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin shari'a wanda ke duba yuwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takaddu biyu na hujjojin buƙatar tsige shi, wanda hakan ya zama sharar fagen kada ƙuri'a a cikakkiyar Majalisar Wakilai wanda ke iya faruwa a makon gobe. An kada ƙuri'u 23, aka san 17, inda kowa ya bi ra'ayin jam'iyyarsa. Da haka mambobin kwamitin suka amince da takaddun hujjojin tsige shugaba Trump, wanda suka zarga da amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba, da kuma yin ƙafar ungulu ga binciken da majalisar ke yi. Yanzu dai saura kawai a tura tuhume-tuhumen zuwa cikakkiyar majalisar domin a kada ƙuri'a ta ƙarshe a kai bayan an sake tafka wata muhawara. Cimma wata yarjejeniyar cinikayya da aka bayyana yi a yau tsakanin Amurka da China zai taimaka wa manoma a Amurka, a cewar shugaba Trump. Shugaban na Amurka ya shaida wa manema labarai a ofishinsa cewa wannan yarjejeniyar mashahuriya ce. A cikin yarjejeniyar, a cewar jami'an gwamnatin China, ƙasarsu za ta ƙara yawan kayan da take shigarwa ƙasar ta daga Amurka, waɗanda suka hada da magunguna da albarkatun gona. Mataimakin ministan kasuwancin China Wang Shuwen a wata ganawa da yayi da manema labarai a birnin Beijing ya ce wannan matakin zai ƙara ƙarfafa ƙawancen da ke tsakanin Amurka da China. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce masu zaɓe sun baiwa jam'iyyarsa ta Conservative babbar damar fitar da Britania daga ƙungiyar tarayyar Turai. A wani jawabin da ya yi cike da farin ciki ga 'yan jam'iyyarsa, Mr. Johnson ya jaddada cewa Birtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar ta Turai a ranar 31 ga watan Janairu mai zuwa. Mr. Johnson ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi aiki da kowa da kowa a Birtaniya. Sakamakon zaben da aka yi ta samu tun da safiyar yau din nan ya nuna cewa jam'iyyar Conservative ta lashe akalla kujeru 364 daga cikin 650 na majalisar dokokin ƙasar. Tawagar ƙwararru ta fannin aikin soja a ƙasar New Zealand sun isa tsibirin White Island da safiyar yau, kuma sun gano gawarwaki 6 na akalla mutum 8 da suka rasa rayukansu a lokacin da tsibirin ya yi amon wuta a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya shaida wa manema labarai cewa a yanzu komai na tafiya daidai kamar yadda suka yi fata. Ya ce jirage marasa matuƙa ne suka gano gawarwakin mutum 6 ɗin, amma har yanzu ba a gano mutum 2 ba. Hukumomin ƙasar sun ce dalilin su na ƙin aika ƙwararru da wuri zuwa tsibirin domin neman mutanen shine saboda yiwuwar ci gaba da amon wuta da aka yi zaton tsibirin zai yi. Ƙwararru kan yanayin ƙarƙashin ƙasa dai sun ce a cikin kwanaki 2 da suka gabata akwai kashi 40 zuwa 60 na yiwuwar ƙara afkuwar wani amon wuta.
Madina Dahiru mai shanu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai rumbun rahotannin namu. Bayan an yi wa sojojin da harin Inates ya ruta da su jana'iza an yame dazu da safe a can birnin Kunnin kasar kuma hukumomi sun buƙaci ƴan kasar da su keɓe minti 5 don yi wa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya addu'a. Daga birnin Kunni ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Le gouvernement demande à chaque citoyen et à chaque citoyen d'avoir une pensée forte et de prononcer une prière de 5 minutes à l'endroit de nos valeureux soldats.
Alhaji Zakariya kakakin gwamnatin jamhuriyar Niger kenan yayin da yake bayyana kiran shugaban kasar wa jama'ar Niger kowanne a cikin nasa addini da yake be minti 5 ya daga hannuwa sama ya roki Allah tabaraka wa ta'ala kwaciya hutawa wa askarawan kasar da suka kwanta dama a ranar Talata a garin Inates. Kasa da ke nesa wa babban birnin Yamai ba su tsaya jiran wannan kiran ba, inji Lima Amadu na garin birnin Kunni. Kasancewa tuni suka soma addu'ar tun lokacin da suka ji wannan bakin labari.
Don ba mu taba jin wannan masiba ta faru irin haka nan karab guda ba roga abu nan da shahikuwa ta wuce ma wani siyasa abu nan wanda shahikuwa musulmi da hawan da ba musulmi ba. Don ba a samu yan kasar ku gaba daya kashe mutum yadda 70 karo guda mallan kace ka ji dadi ko kahin shugaban kasa shi aiko ai wannan mun shiga wannan addu'an ma kafin ma shi aiko kuma mun samu sakon matun da yamma na cewa ga yau jama'a kuma duk inda masallaci yake an kai sallah ai wannan addu'a kuma duk mun sheda masallacin nan jama'a nan ga da kewaye da mu za mu shiga da wannan addu'a ta Allah ya kawo zaman lafiya a cikin kasar ga. To kuma bayan haka duk sadda mun kai addu'a sai mun nemi Allah ya kawo mu kasar ga zaman lafiya
a cikin kasar ta Niger. Jikin jama'a ya karaya kuma idanu sun yi ja saboda yawan kuka yayin da huskoki suka yi duhu saboda bakin cikin mutuwar askara wan 71 na kasar da ɗan ta'addada ke ikirarin musulunci suka afkawa abinda ya sama la Isa al iman cewa wannan ya saba ma koyarwa ta addinin Islama.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ɗan uwa waɗanda Allah karbi rayuwar su wurin kokarin kare asar mu wurin kokarin kare mutuncin mu muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama. A hakikanin gaskiya duk wanda yake da hankali ya san ya kamata dole wannan abin ya tasiri dole wannan abun ya dame shi ya mai ciyo kwarai da gaske saboda matasa ne da dattijawan su suka bada rayuwarsu dan mu mu samu a cikin gidajen mu kwanta lafiya mu tashi lafiya. Suka je suka tsaya gaban iyakar kasa da kasa a garin Inates na jihar Tilibiri suka cewa sun hana shedanu sun hana wasu mutane la'antattu waɗanda suke kokarin su shigo su cutar da mu da sunan wai jihadi ne suke wanda hakikanin gaskiya ba yan jihadi ne ba wannan. Musulunci bai karanta da ta'addanci sunan su dai kamar da ake faɗa terrorist yan ta'adda ne. Muna bada ta'aziyyar mu zuwa ga iyalan waɗannan bayon Allah kuma muna ƙara ba su hakuri du'a wajibi ne gare mu riƙe musu addu'a.
Jama'ar da ke cikin sauran yankunan kasar sai ta juyayi suke yi a cikin yanayi na alfahini da kasar bata saba abkawa a cikin sa ba kamar yanda za ku ji daga Habibu Mumuni da Jibocha Mago.
Wannan abu ne wanda ba mu taba gani ba yau wajen mutum 70 da wani abu kuma sai a ce dalilin da akwai sauran sun kabace ba a samu ganin su ba kenan abin wanda ya tantanta kuma ya dace a yi shi saboda mu tausaya ma rayuwar mu tausaya ma rayuwar su waɗansu ka mutu.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ya ji kansu haka ubangiji Allah ya mun kariya Allah ya tsare mu kuma Allah ya saukar da rahamar shi. Gaskiya abun bakin ciki na metal drapo and burn kwana uku ba karamin abu ne ba kwana uku na bakin ciki ba amma kwana uku da kullun kan ka tuna irin wanga abu kullun bakin ciki na faruwa
a dukkan masallacin nan birane da ƙauyukan kasar an yi addu'o'i a yau bayan sallar juma'a domin Allah ya sa kwanciya hutawa wa askaran da suka rasu tare da samun sauki wa waɗanda suka ji ciwo da kuma gano waɗanda suka bata. Haruna Mamman Bagon sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kunni a jamhuriyar Niger.
Allah ya jaddada rahama ga dukkanin magabatan mu. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Yanzu daga Niger bari mu nufi kasar Ghana inda wani mamba na majalisar magabatan kasar ta Ghana Sam Okudzeto ya jawo hankalin ilahirin ƴan kasar da su sanya kishin kasa a zukatansu don su hada hannu da gwamnati su ciyar da kasar gaba. Ridwan Abbas gareka.
Mr. Okojato ya bukaci su kyamaci cin hanci, su yi amfani da kwakwalwarsu, su yi wa kansu abin girma.
Somebody has said, if you work and you are doing the wealth will come. But when you are chasing the wealth, it will run away from you. Just be diligent, be patient. Work hard, find something.
Wani ne yake fadan cewa, in ka yi aiki da kyau, sakamakon aikin zai rinka bulbulo maka. Amma in ka ce kai kawai gangara kake bukata, kana bin su ne suna guje maka. Ku yi hakuri, ku yi aiki tukuru. Ubangiji Allah ya ba ku kwakwalwa, ku yi amfani da shi, ku yi aikin kwarai. Karo ku shashantar da shi baya amfanarwa. Ku bari mu sadaukar da kawunan mu gina kasar nan tamu. Kasa ce mai arziki, tarin kasashe talakawa ne, ba su da irin albarkatu da muke da su, amma sun san hanyar da suka bi suka ci gaba. Amma mu muna nan da tulin albarkatun kasa ne muke yi da su. Wani malamin jami'a da yayi jawabi mai take ɗaukaka gadar da iyaye da kakanni sun ka kwato mana, Professor Chris Gordon na cibiyar nazace-nazacen muhalli da tsafta na jami'ar Ghana, ya bukaci matasa su tashi haikan don cimma ƙudurorinsu na duk abin da suke yi. Ya ce su guji shaidanci, su kokarta samar wa kansu sunan kirki.
The youth are our future. The young people who are seeing today are in 18 and so forth. In 50 years time, they will be the ministers. Have we prepared them? Are we starting to prepare them to go on the right path? Those are the questions we need to ask ourselves. And then we don't hold them back. When they have good ideas, we encourage them. We say that there's no shame in failure. People in Ghana, we don't want to try things because if it doesn't go well, people then say that,
matasa su ne gobe mu. Matasa da ake gani yanzu shekaru 18 da makamantansu nan da shekaru 6 su ne za su zama ministocin mu. Mun shirya su, mun shirya saka su kan hanya madaidaiciya. Waɗannan su ne tambayoyi da ya kamata mu yi wa kawunanmu. Kar mu rinka ja musu ƙafa. In suna da ra'ayi mai kyau, mu ba su ƙwarin gwiwa. Mu bari su san babu kunya in an kasa cin nasara. Domin mu al'umman Ghana ba mu son gwada wani abu, mu ci tura. Saboda mutane za su ta maganan mun yi kaza kaza ba mu yi nasara ba. Don shi ne, wanda duk bai ci tura ba, mutum ne da bai taɓa jarraba wani abu ba. Don haka abinda muke bukata shi ne ƙudurin nan na lalle za mu iya. Rizwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Saba masu sauraro, kowace ranar Juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku, amma kamun mu ba ku damar yin haka, ku shakata da wannan waka.
Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwarmu a yau da gobe ta zamo nomin waɗansu, yau yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu, yau hakimmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu, ba makwancin zama mu huta ga muna a goyon waɗansu, babu ƴanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su, hawaye gari a gobe alkiyama za mu mu kwana. Yau gari ka goba wani ka ba a kanka a ka zira ba, ya gode hijira muke yi mu ba an tashi alkiyama. Yau gari ka goba wani kaba a kanka a katira ba, da ya ba an na tashi.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari ɗaya 202-205-2655.
Suka kira mu na farko mun samu daga jihar Taraba. Wake kan layi daga Taraba?
Abdullahi Yusuf mutum zo karamar hukumar Gasol.
To mana Abdullahi, bismillah.
To ni da ra'ayi na shi ne akan wutan NEPA.
Haka.
Allah sarki Niger, Togo, Benin, Fatima sun samu wuta. Amma Taraba Central Zol ba mu santa ba ma kwata-kwata tun da aka yi duniya.
Kwata-kwata kace fa?
Kwata-kwata Gasol local government Bali, Baruwa. Faddauna local government Kurmi ba mu santa ba kwata-kwata.
To Allah ya kyauta. To mun gode da wannan. Mun gode da wannan ra'ayi naka, Malam Abdullahi. Masararru har yanzu dai layin mu a buɗe yake, za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku, ko wanda yake ci muku tuwon a ce a ƙwarya, ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. To da ga kira mu na gaba daga jihar Nasarawa. Wake kira daga Nasarawa?
Assalamu alaikum, kuna tare da AK Saddaunan Matasa, na kira ku daga jihar Nasarawa.
To Saddaunan Matasa, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina a yau gaskiya ni ma akan wutan NEPA ne ra'ayina. Tabbas wutan NEPA mun shiga wani hali a ƙasar mu Najeriya. Saboda kin ga bai kamata a ce ma'aikatan wutan NEPA a ce su ma sun tafi yajin aiki ba. Ya kamata a ce mu 'yan Najeriya mu ya kamata mu musu yajin aiki. Saboda kin ga muna biyan kuɗin wutan NEPA nan, amma kuma sai an ga dama a bamu. Za ka ba tsari bane game da wutan NEPA a wannan ƙasar mu Najeriya. Ya kamata tun da kin ga ga wani su ƙasashen wajen haka yawanci suna moran wutan nan namu, amma mu ba mu moran shi. Ya kamata dan Allah gwamnati ta gyara mana wannan bangaren wutan NEPA. Da fatan
mun gode sosai da wannan ra'ayi naka, Saddaunan Matasa. Yanzu kuma daga jihar Nasarawa bari mu tafi jihar Kano. Wake kan layi daga Kano?
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Musa Gamawa.
Wa alaikum salam, mana Ibrahim?
Daga take local government jihar Kano.
To bismillah.
Ni ina miga kukana ga mai girma gwamnatin jihar Kano. Da daure a taimaka nan gama primary school. Kwata-kwata block biyu muke da shi, saboda kai yara a gindin jiya suke zaune suke daukar karatu. Muke kira da mai girma Kadubu Islama ya daure a kawo mana ɗauki a zo a gira mana block ɗaya a primary ta Gamawa, saboda yara mu samu damar shiga aji domin su ɗauki karatu. Assalamu alaikum.
Mun gode mana Ibrahim da ra'ayinka daga jihar Kano, kuma bari mu tafi jihar Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi?
Nasiru Rabiu ne daga Zuru.
To mana Nasiru, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina akan wayannan da aka kashe na yan kasar Nijar.
Haka.
Ubangiji Allah gawata musu, Allah sa su huta, Allah kawo mana karshe rikice-rikice gangan da ke damun mu a Najeriya da makwautan mu gabaki daya.
Amin. Mun gode da wannan ra'ayi naka, Malam Nasiru daga jihar Kebbi. Kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi? Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi? To da alamu mun rasa wannan layi. Masararru har yanzu dai layin mu a buɗe yake, kira ku bayyana ra'ayi. To da shi mun samu wani kira daga Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaika salam wa rahmatullah. Wake kan layi?
Sunana Bala na Bute Nasarawa Kanji, amma ina nan Kebbi ce yanzu zaune.
To Malam Bala, yau Juma'a, menene ra'ayinka?
To ra'ayina guda biyu ne. Na farko dai ya kamata in yi ta'aziyya ga mutanen Nijar da suka rasa sojojinsu. Ubangiji Allah ya ji kan musulmi daga cikin su, ya mutu gafara.
Amin.
Sai na biyu kuma magana corruption da ake yi a Najeriya ƙasarmu, cin hanci misali.
Haka.
To cin hanci mu ya kamata mu yaƙi abin mutum daga ƙasa. Tun daga farko mu ne ya kamata mu yaƙi cin hanci da rashawa. Saboda zaka kula ko ga mota mutum idan ya bai zo shine zai fara ba soja ko dan sanda cin hanci don kai bata mai lokaci. To in ma kula da haka, daga ƙasa ake fara gyara ba daga sama ba. Gaskiya mu ne a cin hanci da rashawa. In ma gyara ƙasa za ta gyara gaba ɗaya mu samu jin daɗi.
Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Bala daga bari mu tafi jihar Nasarawa kuma wake kan layi daga Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Idris Zakariya daga cikin Nasarawa.
To Malam Idris, ko zaka dan daga sautin muryarka kan muryarka ta yi ƙasa sosai.
Okay, to wato abin da yasa nake kira ku saboda in kaziya ga mutanen Niger.
Haka.
Sauran yan uwan mu ne kuma baki daya. Wannan rashi ba wai ya shafi ne wani kadai har da Nigeria.
Haka. To mun gode.
Ya kamata saboda Allah fi sabilillah sojoji wanda ake kai su yan kokon daga da kamata ce ko sun kwanta ko kuma sun sakaci ya kamata ce ko ina sun aje ma yaji. Ko da wani wuri bullon ta wani wuri da zama sun gaji kafin su shigo cikin su.
To mun gode sosai Malam Idris da wannan ra'ayi naka daga jihar Nasarawa, kuma bari mu nufi jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna.
To ajiya barka da lasariya.
Barkan mu dai, wake kan layi.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka?
To na farko muna jajanta masu al'umman Nijar a asaran da suke na sojojinsu, Allah jikansu kuma Allah ya sa mutuwa hutu. To kuma lallai abinda nake tunani, abinda ya ji hankali na shine cewa duba da yadda muka ga shi tsohon shugaban kasa General Ali Obasanjo ya kawo ziyara Kaduna. To muna fata dai ziyaran da ya zo da kyakkyawan manufa da arziki ne. Duba da masakun Kaduna lokacinsa ne, duk aka kashe mana masaku na Kaduna, aidan mu ake dinga kwashe injinan na masaku ana kai su ko Lagos ne ko ina dai ba mu sani ba. Kuma muna tunanin cewa ba ya biyo biko ba ne ko kamun kafa, duba da muna tunanin za a yi binciken kudin wuta. Kuma muna tunanin a sa mana ne girma gwamnatin wannan kwamiti, muna fata ba abin da ya zo da shi ba ne, amma aka yi da shi ba mu tunanin ko da girma gwamnan mu da adalci za zai take duk wani badakala da zai fito da su domin hukunta wanda suka cinye kudin wuta. Tashi lafiya.
Mun gode sosai Malam Murtala, har yanzu dai daga jihar Kaduna, wake kan layi.
Hajiya, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abdullahi Lalasai na tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi, menene ra'ayinka yau Juma'a?
Ina da guda biyu a gurguje.
To bismillah.
Na farko dai Allah ya taimaki mai taimako, kaman akwai wani mataimakin ciyaman ɗinmu na Kaduna North, wato Mukhtar Baloni. Akwai irin taimakon da yake yi ma al'umma da sauransu, yana da kyau a ce kaman mataimaka haka irinsu suna koyi da irin shi, irin abubuwan alkhairi da yake ma yankunan shi da sauransu. To kaga insha Allah, Allah ya bashi ciyaman ɗin, ina ga zai wuce haka. To muna roƙo Allah ya bashi. Sannan kuma shugaban ƙasa, muna roƙo duk wani aikin da ya bayar a Najeriya, yana da kyau ya dinga bibiya, yana ganin abubuwan da ake yi. Saboda gaskiya wa'annan mutanen da yake ba su aiki suna zami zagi. Saboda misali kamar na wuta, hanyar mu daga Kano zuwa Abuja, hanyar nan aikin nan ya tsaya. To yana da kyau shugaban ƙasa ya bibiye masu wannan da ya ba aikin nan, me ya faru aikin da yake jan kafa.
To mun gode da wannan ra'ayi na Kamala Abdullahi. Yanzu daga Kaduna kuma bari mu tafi jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi.
Assalamu alaikum. Kabir Mekaji, ta mana kungiyar zabusan kai taimakon juna.
Wa alaikum assalam.
Kabir Mekaji.
To Malam Kabir, menene ra'ayinka?
Ni na so na roƙon shugaban ƙasa na tarayyar Najeriya, General Muhammadu Buhari, hanyar tashi daga alƙalairi zuwa Bauchi, hanyar ta lalace. Wallahi wannan hanya ana accident a wannan hanya, ba ƙaramin accident ba. A ce maka mana daga Bauchi zuwa Gombe, a mana accident a wannan wurin. Da kuma ƙaramin kuma shirga hakan ya sa daga Sebeji zuwa Gombe haffa. A ce maka mana gwamnan Bauchi ne, sai maka da shi da 'yan majalisun tarayya. A mana wannan hanya ta kai gaba shekara 30. Ana magana hanyar da ke daidai zuwa dukkanin hanyar ta lalace. Akwai garuruka kan gari, ya kan gari sama da 50 a wannan hanya. Akwai noma da ciwo da kasuwanci. Ana fita da mota kullum aƙalla ya kai mota sama da 20 na ɗaukar race. Babu hanya, a taimaka mana da wannan hanya da garman kuma kirji.
Mun gode sosai Malam Kabiru da wannan ra'ayi naka. Daga jihar Bauchi kuma bari mu nufi Kano. Wake kan layi daga Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Hajja Aisha, barka da dare.
Barkan mu dai, wa ke kallayi?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawakalon Najeriya daga kanan Dabo.
To Alhaji Musa Garo, yau Juma'a.
To alhamdulillah, yau Juma'a, ra'ayina ina so in yi jinjina ne ga shugaban karamar hukumar Dankuwa Sangu, irin alkayan alkairi da ya raba ƴan gudun hijira. Gaskiya ba a wannan abin a jinjina mai ne, domin irin wannan inda ake ana samun ciyamomi na local government suna irin wannan, idan aka samu matsalar ɗan abu aka ƴan gudun hijira a raba musu irin bargo, sai ga lokacin sanyi da ƴan katifu da sauran tabarni da sauran abincin da za a ci, da kuma wani abun mabaki ma da ya je sai mota Hilux ya ba ƴan sanda a nan Dankuwa Sangu. Sun ga wannan ba ƙaramin cigaba ba ne, kuma domin a zai tabbatar da tsaro, kuma da ƙarshe ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya kamata kai ya bari rikicin uwa ko kuma rikicin wani kaban ya shiga tsakanin shi da iyalin shi. Ƙarshe ne mu ci fatan alkhairi, Allah ya sa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
Mun gode sosai Alhaji Musa Garo daga Kano, kuma bari mu ɗauki kiranmu na ƙarshe a daren yau daga jihar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba.
To gare ka Mallam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, na farko dai muna ƙara muku godiya 100% ga dama da kuke ba mu, muke bayyana koke-koken mu da kuma sura'o'in mu akan dan mu samu cigaban rayuwar mu.
Muna ansawa.
To masha Allah, sannan ina kira daga ainihin ga shugabannin mu, dan Allah su kiyaye da cewa kowane lokaci a ce ba sa yi ba sa yi ba sa yi, ga dai matsaloli sun yawa, su kuma suna cikin walwala da jin daɗin rayuwa a kowane lokaci. To ya kamata ba su tuna alhaki ba, kare musu yawa akan su alhakin mu fa. To saboda haka muna kira gare su su ga.
To mun gode sosai Mallam Ibrahim da wannan ra'ayi naka, muna mika godiyarmu ga dukkanin waɗanda suka samu damar kira, waɗanda ba su kira ba ma muna mika godiyarmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu ba ku wani dama. Sauraro har yanzu dai sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro daga nan Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 5:03. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru FINCAFOOT suna ci gaba da tattaunawa da shugabannin kule-kule din kasar guda 18 domin lalubo hanyoyin da za su inganta harkokin La Liga na shekarar baɗi 2020, kasancewar irin tsaikon da aka samu na rashin samun manyan kuɗaɗen da zai ba wa kule-kule din ƙwarin gwiwa domin ci gaba da gudanar da harkokin wasansu na shekarar baɗi. Shugaban hukumar Saidu Bambanjoya ya ce zai kafa kwamiti na musamman domin tabbatar da cewar an kawo ƙarshen almundahana da shugabannin kulab-kulab din suke yi a ƙasar. Haka zalika, ta ɓangaren masu gudanar da damben zamani, shugaban hukumar Mr. John ya ce ta ɓangaren su kuma suna fama da ƙarancin kayayyakin motsa jiki na zamani, kuma gashi suna dab da halartar gasar Olympic da za a gudanar a Tokyo. Kaftin ɗin ƙwallon ƙafan matan ƙasar jamhuriyar Kamaru Hajara Joya ta ce tana da ƙwarin gwiwa ga takwarorinta na kasar Kamaru wajen ganin cewa za su taka da wargani a gasan da za a gudanar a Tokyo, kuma ta ce za su ba wa kocin su haɗin kai wajen jajircewa domin su cimma burin su na ganin cewa sun zamto zakara a gasar Olympic ne da za a gudanar. Muhammu Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da Garba Awal, yanzu kafin mu nada tabarmu ga Madina ta dawo da labarai a takaice.
Lazu da rana, kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin shari'a wanda ke duba yuwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takaddu biyu na hujjojin bukatar tsige shi, wanda hakan ya zama sharar fagan kada ƙuri'a a cikakkiyar majalisar wakilai wanda ke iya faruwa a makon gobe. Cimma wata yarjejeniyar cinikayya da aka bayyana yi a yau tsakanin Amurka da China zai taimaka wa manoma a Amurka, a cewar shugaba Trump. Shugaban na Amurka ya shaida wa manema labarai a ofisinsa cewa wannan yarjejeniyar mashahuriya ce. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce masu zaɓe sun baiwa jam'iyyarsa ta Conservative babbar damar fitar da Britania daga ƙungiyar tarayyar Turai.
Tuma sauraro, anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na ƙarshe a wunin yau, sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. ciki har ta bari ya huce wanda Grace Alheri take gabatarwa. Yanzu a madadin wacce ta daina gabatar da shirin Madina Dahir Mishanu da kuma wanda ya hada shirin kuma ya bada umarni Des McConnell sai injiniyan mu Tony Pollack, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya kuma ai hutun karshen mako lafiya.